Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a kamar yadda muka bayyana muku a shafinmu na Facebook, mun koma tsarin ranar mata zalla, wato kowace ranar Laraba za ta kasance ranar da ake tattauna al'amura da suka shafi mata zalla, inda a yau 3 ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan karancin mazan aure.
Aminatu gashi nan dai yau saura kwana 10 mu cika shekara daya muna aiki daga gida tun barkewar annobar COVID-19 amma kuma yau mun dawo dakin watsa labaran mu
askara uke kadai dai
a to gaskiya ne
masu saurare mun mayar da wannan shiri na ranar mata zalla don mu ba ku daman kira ku bayyana mana ra'ayoyinku
kamar dai yadda Amina ta bayyana a farkon shirin yau zauren namu a Kaduna na tattaunawa ne akan karancin mazan aure
muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshinku daga Facebook
sannan kuma daga bisani zamu bude wa ƴan uwa mata layi domin su ba da tasu gudunmawar akan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau
da gobe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook inda muka ce a shirin yau da gobe na yau Laraba shiri ne na mata zalla shiri ne da zai dinga tattauna batutuwa da suka shafi mata a shirin namu na yau muna so ku bayyana mana ra'ayinku akan cece ku ce da ake yi na cewa maza sun yi karanci ko kuma ku kira ta lambar wayar mu kamar haka alamar tarawa 1 2 2 2 2 6 5 5 ga kuma yadda kuka amsa mana
amsar mu ta farko a yau ta fito daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi a jihar Filato tare da Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi duk a jihar Filato suka ce yau da gobe tabbas ko shakka babu wannan maganar taku wallahi haka take domin mata sun fi maza yawa domin maza kullun sai mutuwa suke yi ku tashi lafiya
to zara sai kuma amsar Firdausin Abdullahi Adamu inda ta ce salam yau da gobe a gaskiya magana haka ne mata sun fi maza yawa domin kuwa a duk inda ka shiga zaka ga su ne kan gaba
sai amsar mu ta gaba ta fito daga Alhaji Mele Yusufari yace mata dai sun fi maza yawa ne dai kawai saboda burin su na san abin duniya shi yasa da yawa daga cikin mazaje suke tsoron tunkarar su da aure
to shi kuma engineer Jamil Abubakar daga jihar Adamawa cewa yayi gaskiya mata sun fi maza yawa saboda yanzu idan ka je wani gida zaka samu mata 9 amma namiji guda ku tashi lafiya
Rulwanu Abdulsalam yace a gaskiya maza sun fi yawa ku tashi lafiya
to shi kuma Nuruddin Hassan Bature cewa yayi gaskiya ne wannan magana haka take mun yi karanci Yasin
Shiko Abubakar Sabiu Baba yace a gaskiya mata sun fi maza yawa saboda ko ina ka shiga zaka ga mata fiye da maza.
To ga kuma dan uwana daga shiyan mu Haruna Alhassan Ibeto yace salam a gaskiya maza sun fi mata karanci saboda a duniya.
To Amina kin ji ita kuma Nusaiba Nasir cewa ta yi ni ana ra'ayin maza ba su yi kadan ba. Canjin yanayi ne na tsadar rayuwa da kuma uwa uba rashin aikin yi ga matasan mu da kuma al'adu na lokacin aure misali kamar kayan lefe da kuma tunanin idan an yi auren me zai biyo baya. Duk su ne suke hana su yin aure.
Duk inda ake kashe-kashe zaka ji maza ne ake kashewa.
Sai Yusuf Sani daga Tanduru jihar Gombe, Allah ya sa na faɗa daidai, yace gaskiya a gani na mata sun fi yawa.
To sai kuma amsar Musa Awwal daga karamar hukumar Wushishi jihar Niger, shi kuma yace a gaskiya maza mun yi karanci sosai ma kuma su matan a da yanga suke mana, amma yanzu da yake sun yi kwantai mu muke musu yanga.
Amsar mu ta karshe ta fito daga Mato mai Aduwa inda yace fatan alheri nake muku yau da gobe duk da shirin naku na yau na mata zalla ne.
To zara kin ji shi kuma Nasir Dangote Haruna yace labari har ya kai Amurka.
To yanzu kuma bari mu ziyarci filin tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki matasa. To Binta, bismillah.
Masauraro, barkamu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe, zauren da muke gabatar muku da al'amuran da suka shafi rayuwar matashi na yau da kullum. A yau muna tare ne da matasa inda zamu tattauna da su akan maudu'in da ya shafi wato karancin maza. Shin me sauraro ya yarda cewa akwai karancin maza? To a dauran namu dai ina tare ne da matasa biyu, maza biyu mata, bari su gabatar da kansu da kansu.
Muhammad Kabir Musa nake.
Aisha Muhammad Alfa.
Idris.
Wasila Ismail Chiron.
To malamai barka da zuwa.
Barka.
To malam Kabir, zan fara da kai. Abinda zamu tattauna akai kamar yanda na gaya muku shine wai maza sun yi karanci. Shin maza sun yi wuya na aure ko kuwa a'a? Kana ganin dai tsawala da aka yi a al'amuran auren ne yasa maza suka yi karanci?
To game da wannan maudu'i haka take, duka bangaren guda biyu akwai shi, amma abu ɗaya zai tsaya akai shine maza sun yi karanci fiye da mata ko wajen haihuwa.
A'a, bangaren har wurin haihuwa.
Warai kuwa. Ai yanzu misali ki je asibiti, mafi yawancin lokuta idan kika ji an ce miki an yi haihuwa, to mafi yawanci zaki ji an ce miki mace aka haifa.
To wa ke haihuwar mazan ba matan bane
su, amma sun fa haihuwar maza a tunda dai hukunci ne na Allah da yake ba mutum maza ko ya ba su mata. To a wannan lokacin Allah ya fi ba mata haihuwar mata yin uwansu. Kuma in hakan in ba gadama ki je asibiti ki gani. Sannan yanzu haka jiya nan ma mun je gurin suna an haifi yaya biyu dukan su mata. Ta wannan dalili zaki gane cewa duk inda kika ji ko haihuwa aka zaki gane cewa in mata sun fi maza yawa. Kuma yanzu misali ki je kan layi ki tarar da yara suna wasa irin wasan kasan nan, zaki duba idan sun kai su 20 suna wasan nan akan titi, to zaki tarar kusan 17 16 15 mata ne ɗan karancin.
Malam Kabir, wannan hujjar taka anya ko tana da armashi?
Har tana da armashi, bari ma daura daga inda ya fara. Ai magana haihuwa ma haka yake, matan ma addu'a suke yi saga sun ɗan uwansu mata. Ko mace ta sa daga an ce miki mace ta samu ciki, to ta dinga yin sallar dare kenan. Allah ya sa, Allah ya sa irin mace, Allah ya sa irin mace, wannan kenan aje wannan gefe daya. In kika lura tun ada maza ke fita yaki, su ake kashewa. Yanzu nan maza ke fita yaki, su ne sojoji, su ne police, su ake kashewa. Ga yanzu ta'addanci ya yawa a duniya. Yanzu ki tafi makaranta sai kiltar da walau na addini walau na boko, sai kiltar da maza ba su da yawa, ba su kai mata ba. Wannan ba ma magana da ya kamata a tattauna ba ne. A kowane rana da ina sauraron shiri a gidan talabijin, sai na jiwo wata tana cewa wai ai saboda maza suna so su dinga auren mata hudu, shi yasa sun fi yawa a shugabannin census. Su ne suka je suka yi census, su suka ciccika a rubutu suka cewa wai maza ba su da yawa mata, waye mutu waye tashi kaza kaza kaza. Nace wannan dai ba ta san gaskiya. Ita da inda za a tambaya ɗakin su maza nawa ne mata nawa ne, na tabbata mata sun fi maza yawa. Layin mu an yi haihuwa, na faɗa miki mata guda biyar aka haifa duk haihuwar da aka yi a layi. Ko ana a tambaya duk waɗanda suke nan gura a faɗa, shin ɗakin mu ku kuma maza nawa ne mata nawa ne? Ɗakin mu anan da muke zaune anan mu huɗu ma in kika duba za ta gani, in an tambaya za ta ga matan sun fi mazajen yawa. A nan karaman misali kenan.
To watan dai kana jingina shi wannan ma hujjar naka na cewa mazan sun yi karanci ga maganan cewa ma a haifance.
Sa'annan kuma ga ta'addanci ya yawa su ake kashewa sa'annan kuma a zo a dauka kuma wai maganan
su a tsari na rayuwa ma kanshi wato matan da ma an yi su ne su yawa ana ka cewar kenan
to an shi yasa ma addini ce a aure su hudu inda a ce addini ta hararo maza za su yi yawa da ta ce mata su aure mazaje hudu ko biyar biyar amma tunda addini
ya hararo yake bi ba saboda addini sun yi dama ne da za a aura
duk baki muke ba amma a tunda akwai addinin da ta hararo cewa so su amma za su aure mata hudu to kin tabbatar cewa addinin nan ta hararo da cewa mata za su fi maza yawa wace addini fa suna da yawa a addinin ma akwai wanda suke upgrading yanzu nan
ina jinka
suka ce su ma su yadda cewa ƙara mata saboda sun ga kogo ibada da ake zuwa mata ma sun fi yawa zuwa gurin addinan su kansu in kika lura da waɗanda ma suka ce kar a yawanci irin wanda za ta ga ana tafiya aure kotu ne da sauransu shine zaka tsaya mata daya amma yawancin addinai babu wanda wai aka ce wai dole sai ka tsaya da mata
to ai wannan magana kana magana wurin aurataya ne muna magana ne akan
abubuwan da ake daurawa akan aure shine yake hanawa lefe mai sauki ne amma za ka ga za a yi aure sati tunkan a yi auren za a yi abu kaza za a yi wani kaza za a yi wani kaza duk waɗannan su suke kawo ma hana ana auren kai ni akwai auren ma na sani saboda ma event ɗaya an aka yi cancel na auren
to a daidai wannan lokacin zan ce bari in tana maka numfashi dan ba zan ce ban tare numfashin ka ba na ma tare shi gaba ɗaya numfashin naka saboda ina da ja a maganar ka jin da kuma nake da shi shine na yarda cewa a halitta dai cewa maza suna da karanci saboda idan na kwatanta a karan kaina ko a gidanmu na san cewa mun fi maza yawa amma me kwarai da gaske amma me da kake maganin ko a ce wurin aure ko me duk wannan ba maganin da ya kamata ma a kawo shi nan a tattauna bane dan idan aka ce za a kawo shi a tattauna anan magana ne da yake da fadi
haka ne to mu yanda zamu iya
yawa to a halitta da kuka ce maza suna da karanci na yadda ina ganin karancin sa anan amma idan na fita bakin hanya gaskiya bana ganin karancin maza
ko
kike gani ina ganin yawaitan maza da yawa waɗanda ya kamata a ce ga su can a bakin aiki suna fafatawa amma ni ba a ganin su a guraren sai inda bai kamata a gansu ba shi yasa ku anan kuke ganin cewa kamar ba su da yawa amma da za a je a tattaro su a kwaso
wato sun bi wani hanya
da ba shi bane
shi yasa ba a ganin sa
a dairar da ya kamata amma fa maza fa suna nan fa maza masu suna maza suna nan
na ga wasila ita ma fa ta motsa
gaskiya ne maganan ki malama Aisha akwai maza na banza sosai suna nan jibbi a kasa
okay wato na banzan sun fi na garin yawa
ba su ma san ciwon kansu ba suna nan da yawa jibbi a kasa wanda ba yanda za a yi ki kamo shi ki ce zo ya miki abin arziki ya miki suna nan da yawa maganan gaskiya
bisa wa'insu irin dalilai kika kawo wannan hujja take
to akwai mazan da zaki ga su suna zaune ne rakace ba su da aiki ni kuma ba su da zuciyar su je su nema kawai suna zaune ne suna jira a girka a ba su ci
ko ɗan shaye-shaye
ne akwai irin wannan class din masu zaman banza akwai masu shaye-shaye akwai masu dauke-dauke akwai masu kaza ga su masu suna da yawa
wato an dai asarar haihuwa da irin
akwai asararren gaskiya
to kaje inda magana take malam Kabiru
kamar abin da Aisha ta faɗa to ai dole da mu a ga maza da yawa a waje saboda su aka yadda su fita su je su nemo amma mace daman gida aka san su amma in kana so ka faɗa ka shiga cikin gidan a zubar da ƴaƴan gidan ka gane wane ne yafi yawa a cikin su yanzu misali kamar yadda kika faɗa gidan ku mata sun fi yawa ni muna kusan mu 10 kaza na san mata biyu ne a cikin mu to amma yanzu yaya na wanda mutum ɗaya suke tsakanin mu ƴaƴan shi tar wallahi duka mata ne
masha Allah masha
Allah duka mata ne
yayi arziki
wasu kuma zaka samu maza da mata amma shi kadai mata ƴaƴan shi mata tara to yanzu dan Allah idan kika hada su gaba ɗaya yaran gidan kamar yadda na faɗa miki mun zauna da babanmu ana zauna an kirga yara sun kai su 30 da wani abu suna wasa a cikin gidanmu duka jikokinmu da kuma ƴaƴa kanana na babanmu amma da aka lissafa kusan su 30 ina ga na dai manta dan doriyar amma duka daga ciki mutum biyar ko shida ko bakwai ne maza a cikin su duka su mata ne to in kika yi la'akari da haka to tanan zaki gane cewar mata a wannan lokacin sun fi maza yawa linkin balinkin ba ma
saboda haka akwai karancin maza
ba ma wai magana wai dole sai an kai ga cewar wai wasu ma ba na gari bane ko na garin
ban tare numfashin ka ba Kabiru da kai maganan wannan maganan kake cewa wani maganan cewa a gidanku ga mata ga waye sai da ka fara maganan cewa ku maza kun fi matan yawa a cikin gidanku kuma da kai maganan cewa aure ko wani abin nan bana son in fita daga maudu'in da muke kai akai zan tsaya akan maudu'in amma me dole sai na kawo maka wannan misali duk da ana cewa maza sun yi karanci har wuraren auratayya to ni ban yadda da wannan maganan ba har yanzu maza suna nan burjik da yawa saboda me idan a matsayin ni uwa da ni ma uwa ce zan iya kaina alkiran kaina uwa a matsayin na uwa akwai namijin da zai zo gurin yata ya ne auren yata wallahi kai tsaye zan ce mishi ba zan baka ba
to kun yake nan nagarin ne babu kenan
yawa
Aisha babu tace kwannan ta take tayi fa in kika lura babu wani abu mai karfi da zaki dauka ma cewa ta misali yanzu ta fita za ta tafi za ta ga maza sun fi yawa kuma tun da mata ne ta san cewa mata na gida Aisha tana magana ne fa a bare guda akwai ɓarayin da an katafa ba wai magana ma maza ke fita neman abinci ba mata ne za ta gan su ke aikin da maza ke yi
haka ne
burjik za ta gan su burjik za ta gan su tana bayani ne a iya inda take ba zagaye take yi ba ni za ta fi gagarruka da yawa aikin da maza ya kamata a ce su suke yi mata suke yi mata sun fi yawa ko an ki kowa so mata sun fi yawa a duniya ki duba ki gani za ta ga cewa sai idan mutum an zo an ce mutum ya mutu kowanne ɓarayin addini nan za ta ga ake faɗa faɗa me ake yi za ta ga wata tawo ta ce ita matar shi ce wata tawo ta ce ita matar shi ce ko da a ɓarayin da ake cewa lokaci cewa an ji an yi auren ko tun da ba magana addini ba ake yi ba yanzu nan magana al'ada ake magana zamani ake ai magana zamani za ki ga auren kotu ne a wannan zamanin kadai za a ce mata daya zaka aura auren zobe zaka yi to ko su wa'annan za ki ga suna da wa'annan matan da suke aje su a wani guri za ki ga sun aje su a bayan fage sun haifai musu yara sun ba su gida sun ba su dukiya ga kuma ma sun mutu suna tare da dukiyar su
dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe wato zara kun ji maganar ku ana maganar karancin maza amma suna amfani da wannan dama ta magana wani ƙara aure
to Aminata aikin san akwai ci gaban tattaunawar a zauren mu na mako mai zuwa dan haka ki bari mu ji ci gaban tattaunawar kafin ki yanke hukunci
to yar uwa na ji Masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na karancin mazan aure. Amma faka ku manta yau ranar mata zalla ce. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Madalla yanzu mun sami kiran mu na farko daga jahar Naija da wa muke magana
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a cikin jahar Naija
to mallam Ibrahim yau dai ka san rana ce ta mata zalla
masha Allah
ko zaka kuma ka ji batun da muke tattaunawa akai batu ne
na ana magana Ibrahim ya dan yi cewon kiran shirin yau da gobe
haka ne to ko zaka samu wata ƴar uwa mace
dan saboda na yi kira ga gaban abokan arziki da suke ta kawo mana korafin rashin bude mana wannan filin gaskiya
to ai mallam Ibrahim gashi dai yanzu mun dawo yanzu dai ka ga yau shiri ne na mata zalla kuma muna so mu ba ƴan uwan mu mata dama domin su kira su bayyana mana ra'ayoyinsu akan wannan batu namu na yau
to masha Allah lallai ina kira ga ƴaƴa mata duk abin da mutum zai rika yin adalci saboda gaskiya mazaje da dama suna son yin aure amma kamar yadda na ji ta faɗa yanga da suke wa mazaje su tsakanin da Allah yana kawo ƙara yawan su a duniya fi sabilillahi gaskiya.
To Mallam Ibrahim mun gode da wannan gudunmawa taka.
To yanzu kuma sai kira na shigowa daga jihar Katsina. Wa muke tare da?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare ne da Isa daga Madara.
To Mallam Isa barka da kira wannan shiri namu, amma dai a yau shiri ne namu musamman domin mata.
Na'am, to ba ra'ayin maza?
Muna babu ra'ayin maza. Akwai ƴar uwarka mace a nan da za ta iya mana magana?
A'a, babu bana gida.
To Mallam Ibrahim, haka ne Mallam Ibrahim, wani mako muna so ka bawa ƴan uwa mata na gida dama ko mata ko kanwa, haka dai wani makon za mu kara su kirawo su bayyana mana ra'ayoyinsu. Mun gode.
To Allah kaimu.
To yanzu mun sami kira daga Kwantagora, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Abdulhamid mai garan TV anguwar Nasara, Kwantagora.
To Mallam Abdulhamid, barka da kira a wannan shiri namu.
Ina magana da Abdulhamid mai garan TV anguwar Nasara, Kwantagora.
Mallam Abdulhamid, muna jin ka, yau shiri ne namu na musamman domin mata? Ko in kana da haka akwai ƴar uwa mace a kusa da kai, zaka iya bata domin ta faɗi nata gudunmawa?
To gaskiya ba wata ƴar uwa mace a kusa, amma na ji abinda kuke tattaunawa kan maza da mata, su waye suka fi yawa, da irin yanda ake cewa mata na mutane dagawa, saboda suna ganin cewa mu muna damuwa da su sosai sosai.
To mun gode Mallam Abdulhamid da wannan kira na.
Amma
to yanzu kuma ga kira na shigowa daga jihar Kaduna. Wa muke tare da daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum, da wa muke magana? To ina jin mun rasa dai na jihar Kaduna.
Da alama dai layi ya goce.
Ya goce.
To masu saurare, kamar yadda muka bayyana muku, yau rana ce ta mata zalla. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-655. Amma dai zare ya kika gani mu dan numfasa?
Eh, yanzu to mun samu wani kira. A wa muke magana?
Eh, daga jihar Borno ne.
To barka da shigowa wannan shiri namu, da wa muke magana?
Eh, kuna magana da Muhammad Said ne.
To Mallam Muhammad, yau dai ka ji maudu'in namu na yau, shiri ne akan karancin maza, kuma shiri ne na musamman akan mata, domin mata.
To bari zan ba mu mace taimaka nan kusa.
Yau, wato mun gode, godiya miki.
Okay,
da wa muke magana? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Fatima ne daga jihar Borno.
To Malama Fatima, barka dai, yau wannan shiri namu mun nan shiri ne na musamman akan kalubalen da cece kucen da ake akan cewa akwai karancin maza. Menene naki gudunmawar akai?
A nawa gani san gaskiya ba karancin mazan san akwai su, amma yanayin auren ne da aka dauka, an sanya su al'ada su menene shine mazan suke jin tsoro, yake sanyawa suke tsoron yin auren.
To ai Malama Fatima, ana magana ne ba aure kadai ba, a al'amuran rayuwa haka maza ma sun yi karanci.
Na? Hello?
Muna jinki Malama Fatima.
Eh, haka ne sam. Kin san da mu maudu'in daga sama ne, ban gane akan menene ba, shi yasa.
Maudu'in namu na yau muna bayani ne akan cece kucen da ake cewa yanzu maza sun yi karanci a duka fannoni na rayuwa, walau aure ne, walau ragowan fannonin rayuwa ne.
Haka ne san gaskiya, yanayin bisa ga musamman mu 'yan jihar Borno kan da suke ba kwanciyar hankali, yawanci 'yan masu tada kayan baya sun zo ba wanda suka fi so su yi maza, kin ga? Wannan ma akwai a ciki.
Haka ne Malama Fatima, gode da wannan kira naki.
To an ce dai kira na shigowa daga jihar Bauchi, amma mun har yanzu muna tare da Bauchi?
Kuna tare da ni.
To da wa muke magana?
Kuna tare da Bakare Kudu kuma Kirfi jihar Bauchi.
To Malam Bukar, ko zaka dan rage rediyon ka?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Akara da Bukar ne ta tsare kuma kirfi jawar Bauchi.
Muna jin ka Malam Bukar, yau maudu'i ne na musamman akan shiri ne na musamman akan mata. Muna so in akwai yar uwa mace da zaka iya kira ka a kusa da kai ka bata domin ta yi magana ta bada ta ta gudunmawa.
Kai za ka ina jeji mai mata gumbara gida.
To mun gode Malam Bukar da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Bauchi, da wa muke magana?
Hassan Na'adu ne, gishiri ne daga Bauchi.
To Malam Hassan, barka dai, muna jin ka.
Yau ba ne, to kaman yadda na ji wannan shirin naku gaskiya ne na ji daɗin sa. Sannan kuma gaskiya akwai korafin da wanda suka sauka take maganan wai ko maza sun yi karanci a layin auratayya da sauransu, maganar gaskiya ba haka ba ne ba. Ni gaskiya na ganin mafi yawa buri ne yakan yi yawa a hidimar auratayya, saboda mafi yawa za ka duba ka ga ɗaya talaka burinta abin da ɗan mai kuɗi ya yi ita ma shi za a yi mata. To akan samu da yawa da wasu mazan wannan ɗawainiyar auren kansa da ta yi yawa ita take katse musu gwiwa a wajen auratayya.
To Malam Hassan mun gode.
To ga kirara na shigowa daga jihar Kaduna.
Da wa muke magana?
Sunana Hassan Bello.
To Malam Hassan, akwai ƴar uwarka mace a tare da kai yau da za ka iya haɗa mu da ita, mai magana da ita?
A gaskiya ni ina daji mata fatan dai ina muku fatan alkhairi da wannan shirin naku.
To Malam
mun gode, Malam Hassan.
To masu sauraro ga wani kira ya shigo, da wa muke magana?
Maina Modu ne daga Yobe.
To Malam Maina.
Abin da ke faruwa maza suka yi karanci daga jikinmu ne, za ga mutum ɗan musulmi ne sai ga matarsa ɗaya tall, ya kamata mu yi hurhudu. Kamar yadda addinin mu ya faɗa, ba za mu samu karancin mata ba insha Allah, shi ne bayani na.
To mun gode Malam Maina da wannan kira naka. To Amina, kin ji to ke ya kike ganin wannan batu?
Zahra ke dai ki fara.
To
ni gani nake kaman mazan nan ko da zarar an fara magana su ba za su yi maganan
sai aure.
Su ba za su yi maganan ko su gyara kansu ba fa. Kawai daga an ce ai mata karanci, ai ana karanci maza aure, sai ki je ai hakuri ya kamata ku yi, ku danna zuciyanku, ku bari a dinga yin hudu-hudun nan.
Haka ne, ai ana ma magana ne wannan ba wai magana aure kadai ba, ana magana a duka fannin rayuwa, yanda abubuwa wasu suna maganan cewa rashin tsaro ya taimaka wajen rashin ƴaƴa maza.
Kwarai kuma wato in kina tunawa a cikin bakin da binta ta gayyato mana zauren namu.
To Amina, mun ga wani kira nan daga jihar Katsina ya shigo, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Fatsari dake jihar Katsina.
To Malam Hassan, ko zaka dan rage sautin akwatin rediyon ka?
To alhamdulillah na rage.
To muna jin ka, yau dai shiri ne na mata zalla, in ka din akwai ƴar uwa mace da zaka iya bata domin mu magana da ita.
To gaskiya ne, gaskiya babu mace kusa da ni, sai dai ina yi muku fatan alkhairi, in Allah ya ce mu lokacin da za a ba maza, to za mu kirawo mu yi karin bayani insha Allah.
To Malam Hassan, mun gode da wannan kira naka. To Amina.
To Zahra, kamar yadda nake gaya miki, wato in kin tuna a zauren tattaunawar mu a cikin bakin da binta ta gayyato, wani yake cewa shi yana shiga, wato yana tafiye-tafiye, yana gani akwai ayyukan da ya kamata a ce maza suke yi amma mata ne suke yi. Kin gane, dan muna maganan karancinsu a duka fannonin rayuwa ba?
Haka ne.
To shi ne, ni zan ce su dage su zama mazan kirki.
Gaskiya ne, ko duka al'umma ma ta zama al'umma ta kirki.
Bare.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. a madadin wanda ya taimaka wajen bada umarni wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Amina Buhari Auna
ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya
Ba za su bari.